Barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa a daidai wannan lokaci mai albarka. Kamar yadda takardar sanarwa ta riga ta gabata ta zagaya majalisai cewa a wannan rana mai albarka ta Laraba tara ga watan bakwai shekara 1441 wacce ta yi daidai da 4 ga watan uku shekara 2020 miladiya koman mu ta yi babban kamu. Kamar yadda kowa ya sani, muna tare da Sheikh Dr. Bashir Aliyu Umar Al-Furqan wanda zai shugabanci wannan zama, wanda yanzu insha Allah zan mika abin magana zan ya gabatar da malam shine malam kuma Alhaji kuma Honorable Garba Yusuf wanda ga shi a hannun damar malam wanda aka fi sani da suna Garba Izala, wato koma kwance kwamishina mai barin gado a lokacin mulkin fara hula na gwamnatin mai girma gwamna Alhaji Dr. Ibrahim Shekarau wanda ya rike kwamishina na environment kuma ya rike kwamishina na information. So kuma ɗaya ne daga cikin fetro na ƙungiyar ɗalibai musulmai wato Muslim Student Society da suke wannan ƙasa. Don haka zan ba wa shi shugaban zama ɗaya ne gabatar da bamu.
Kada kuma ba su ba. tare da kuma da yaran farko da kuma haɗuwa. Wanda da zaman yawo aka samu da rayuwar shi ne ko me za ga ya da mu wani ne cikin da yake da wani kuma mutuna. To babbar kanta ne da malam Barde. Wallahi bayan mu da ake ji da wannan ayyukan duniya. Sai ya rubuta shi ko shi ba. Amma da dole da ta ta kuma ko da shi ko ne. Malam dai wannan akan rubutun da kai a wannan kai. Wannan ba da mu wani ba ne sai wannan shi. Wannan shi ko shi ba. Wannan kuma da domin ya kuma da tabo wannan wani ne. To
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نذكر قوليا قال jalla wa ala da ya hada fuskokinmu a wannan daki daga cikin dakunan masu albarka a wannan masallaci a karkashin taron da wannan cibiya mai albarka aka kafa qiblatayn al-khayriya da shirya a yau a tsara ga watan Rajab hijira annabi sallallahu alaihi wasallam sabibu da karibu da 41 wanda sai daidai da hudu ga watan uku shekara 2020 ta miladiya a domin muzakara ta ilimi akan mawdu'i wanda a dan uwana horrible a mai shugabantar zaman wannan zama horrible garba Yusuf ya kaddama wato a dogaro da kai a mahangar shari'a a da mukaddimar da ya yi na rubata a wani daga kyakkyawan da kansa ne amma Allah madaukakin sarki a kamar yadda sayyidina Abubakar ya ce Allahumma ij'alni khayran mimma yaqulun waqfir lima la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun gabaki ɗaya mu duk Allah ya kama cikin wannan ta ɗin yi gyara a mawdu'in gaskiya a cewar dogaro da kai a mahangar shari'a ina fi so ya zamanto dogaro ga Allah da muhimmancin neman naka a mahangar shari'a saboda shi duk da dai Hausawa in suka ce dogaro da kai suna nufin ka tsaya da kanka ka nemi naka to amma ita wannan kalma ta dogaro tana da wani mazluli tana da wani abin da yake ishara gare shi na aqida to shi dogaro a da Allah kadai ake yin sa a dogaro da Allah kadai ake yin sa Allah madaukakin sarki yace walau annahum radu ma atahum Allahu wa rasuluhu wa qalu hasbuna Allahu sayukina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi raji'un da kin yarda sun amince da abinda Allah da manzansa suka ba su kuma suka ce mun dogara ga Allah da sannu Allah zai ba mu daga falalarsa da manzansa shi ma zai ba mu daga falalar Allah kuma suka ce mu ga Allah muke kwaɗayi to kun ga wajen bayarwa sai ya ce Allah da manzansa saboda Allah ne mai bayarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba amma wajen dogaro sai kawai ce wa qalu hasbunallah bai ce wa rasulullah ba madogaranmu Allah don haka daga wannan ya zamanto shi ne don gyaran da za a yi a maudu'i wannan maudu'i ne muhimmi saboda yanzu ka tsaya ka duba a cikin masallacin nan abinda kawai kake gani baƙaƙen kai masu hula kaɗani yawanci duk samari ne wanda yake wannan izza ce ga al'umma to amma wannan izzar ba za ta cika ba sai ya zama dukan cewar sun himmatu da wato neman abin da zai amfane shi abinda zai zama su shine mabuɗin ƙarfin al'umma ke nan samari su ne mabuɗin ƙarfin al'umma amma idan suka yi amfani da wannan ƙarfin da Allah ya ba su da hazaƙar da Allah ya ba su da kaifin basira da Allah maɗaukakin sarki ya ba su wajen abin da yake zai zama su ya amfani su ya amfani al'umma madarin wato muke turken abin da zan yi magana a kai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ne al-muttafaq alaihi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minu al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kulli khayr ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل ولا تعجل فإن أصابك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان ولا تقول لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا فإن لو تفتح عمل الشيطان ماذا الله صلى الله عليه وسلم يجمدني كالترفع ya fi alheri kuma ya fi soyuwa wajen Allah daga mumini mai rauni a cikin kowanne daga cikin mumini ka karfa da rarrauna din akwai alheri ka yi kokari a kan neman abin da zai amfane ka ka nemi taimakon Allah wanda wannan shi ne unwanin ba muhadar ka yi kokarin neman abin da zai amfane ka ka nemi taimakon Allah kuma kada ka gajiya wato kada ka yi raunin hankali da raunin tunani da raunin basira al'ajin ke nan kada ka zama da kiki idan wani abu ya same ka wanda yake ke nan baka so to ka ce Allah ne ya kaddaro kuma kada ka ce lau da na yi kaza da kaza da kaza da kaza ya faru domin lau kana buɗe ƙofar aikin shaitan annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yana daga cikin jawami'ul kalim matattaran zance na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake kalmomi ne ba masu yawa ba amma masu tarin ma'ana ba zai yi dogon sharhi na wannan hadisin ba domin shi kansa muhabara ce ta tafi kanta amma janibin da yake da alaka da wannan muhabarar shine wanda zan yi tarkibi a kai wato kowane duk wanda yake da sifar imani akwai alheri tare da shi domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce kowane daga cikinsa akwai alheri duk musulmi duk mu'mini duk wanda yake shaidar la ilaha illallah muhammadur rasulullah yake sanya goshinsa a kafa yana sujada da Allah yake fuskantar kiblar musulmi kiblar yake cin yankanmu to akwai alheri tare da shi da nassin magana annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka kada ka kore alheri daga wani amma alherin da ke tare da shi da ke tare da mu'minai hawa-hawa ne wanda ya fi kowa alkhairi ya fi kowa soyuwa wajen Allah ya fi kowa alheri shi ne karfa mai karfi wanda karfi ya haɗa dukkan jinsin abinda bisa al'ada ake ce aka kai shi cewa karfi karfi na tunani da karfi na jiki da karfi na asbab hanyoyin da ake tabbatar da karfi wanda daga cikinsa akwai dukiya domin shi ita dukiya tana daga cikin alifin da karfafawa wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara katira kuma muka karfafa ku da dukiyoyi da ƴaƴa saboda haka dukiya tana daga cikin sababin da suke kawo karfi to dukkan wanda yake ya samu asbabu na samun karfi kuma ga shi da imani to ya fi wanda bai yi tsururin abin da zai kawo masa wannan karfi ba ko da yana da imani musamman annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana hanyar da za mu samu wannan karfi shine ya ce kayi kokari kayi kwadayi kayi kokarin abin da zai amfane ka shine ka tashi ka nemi abin da zai amfane ka kayi kokari wajen neman abin da zai amfane ka ka dogara ga Allah ka nemi taimakon Allah to inda mu'mini ya zama to daban da ba mu'mini ba shi baya duban iyawarsa da kokarinsa a'a yana duban taimakonsa da yake yi da Allah domin babu abin da yake zai samu babu karfi babu dabara sai da Allah la haula wala quwwata illa billah to sannan kuma yake ya ga dai ce wala ta'ajjal kada ka gajiya kada ka gajiya kada ka zamanto wato wanda yake baya amfani da kwakwalwarsa da basirarsa da irin kyaututtukan da Allah ya sanya tare da shi don kowane ɗan adam Allah ya ajiye abubuwa muhimmai tare da shi to kada ka gajiya wannan al'ajizu din shine wato mutum ya zamanto yake amfani da basira da tunani da hankalin da Allah madaukakin ya ba shi kuma yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana mu nemi tsarin Allah daga gare shi a cikin addu'ar safe da yamma Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajz wal kasal wa a'udhu bika min adhab al-qabr Allah ina neman tsarin ka daga al-'ajz dakikan shi gazawa wal kasal da lalaci safe da yamma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yin wannan addu'a to kun ga yayin da yake kai kokarin nema kuma ka dogara ga Allah to sai kuma yake kada ka bi tafarkin wato rashin amfani da tunaninka da kwakwalwarka da basirarka da kuma asbab wanda Allah madaukakin sarki ya bijiri shi gare ka to wannan shine babban abin da wato za mu gina ya zama tushen maganar mu wato abinda zai ba mu mutum karfi a rayuwa kamar yadda muka ce asbab ne abubuwa ne wanda Allah madaukakin sarki ya riga ya tsara a cikin rayuwa cewa sababin kaza shine kaza sababin kaza shine kaza to ka gano waɗannan asbab din yana daga cikin ihram alama ya fa'uka ka gano abubuwan da suke Allah ya tsara su sunnonin Allah cewa abu kaza shine yake kawo kaza abu kaza shine yake kawo kaza sanin wannan yana daga cikin ihrif alama ya fa'u jahiltar wannan da rashin aiki da shi ko da ka sani kuma ka kula shi to wannan yana daga cikin al'ajiz yana daga cikin dakikanci da gajiyawa da gazawa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kada ne domin shi Allah jalla wa ala ya sanya halittarsa a cikin tsari wanda wannan tsarin baya canzawa. Allah baya canza tsarinsa, walanta li sunnatillahi tabdila walanta li sunnatillahi tahwila. Idan ka jefa dutse dole ka tafi, idan ka samu abu ka sa shi a cikin ruwa dole rufewa zai, amma da za ka same shi wanda yake shimfiɗaɗɗe ka sa shi a cikin ruwa sai dai ta iyo ba zai nemi ba. Sama ba ka ruwan zinari da azurfa kamar yadda Sayyidina Umar ya faɗa, sai ka tashi ka nema, amma sama ba za ka zauna ka ce ka nemi ka yi ƙoƙarin nema kana zaune kana jira a yi maka ruwan zinari da azurfa ba. Wa yaushe ka taɓa ganin an yi ruwan zinari da azurfa? Amma Allah ya ce ruwa ɗin nan da yake zuwa daga sama shine rayuwar ɗan adam. Wannan sunna ce ta Allah, rayuwa daga ruwan da yake zuwa daga sama. To da haka waɗanda suka yi amfani suka ga sunnar Allah a cikin nan, suka yi amfani da wannan ruwan da suka yi amfani da wannan sunnar ta Allah, suka ga yaya ruwa yake zamantowa rayuwar ɗan adam, suka bibiyi ta wannan, suka haɓaka harkar noma, ba ma su tsaya akan harkar noma ba, suka fitar ma da wani fanni da ake ce masa biotechnology. Duk ta hanyar bin sunnonin Allah wannan sun yi ƙoƙari a kan abin da zai amfani su, ko ba su gajiya ba. To a cikin nan yana buƙatar mu fahimci cewar a neman abin da zai amfane ka a wannan rayuwar ta duniya ya haɗa neman wato abin da zai biya maka buƙatarka ta yau da kullum, ci da sha da matsuguni da abinda zai tsare lafiyarka, ka inganta lafiyarka. Saboda tsare lafiya yana daga cikin tsare rai, shi ko tsare rai larura ne, wajibi ne. Allah ya ce wala taqtulu anfusakum, kada ku kashe kawun kanku. Ma'anar wannan ayar wato ba wai kawai kada kai kisan kai ba, a'a, kada ka kyale rayuwarka ta tafi sudan har ka je ka mutu ba biyar ba dalili. Saboda haka tsare ranka da tsare rayuwarka wannan yana daga cikin larura. Wala tuqu bi aydikum ila tahluka, kada ku jefa kawukanku zuwa ga halaka. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hudubarsa magana wadda ta game kowa a cikin al'umma ya ce tadawu ibadallah, bayan Allah ku nemi magani don ku inganta lafiyarku. To kana buƙatar abin da zai amfane ka domin wannan, kana buƙatar abin da zai amfane ka domin ka sami iyali. Saboda da samun iyalin nan za ka tsare garizarka da Allah ya dasa a jikinka. Saboda Allah ya dasa maka gariza, kana buƙatar iyali, ko kai namiji ne ko kai mace ne, mace tana buƙatar miji, namiji yana buƙatar iyali. Ko babu ta hanyar da za a samu wannan sai da aka rataya shi da nauye-nauye. Nauyin shi ne kan cewar idan ka sami iyali dole sai ka ɗauki nauyinsu, domin in ka sami iyali ka tozarta su, wannan ya ishe ka laifi. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafa bil mar'i ithman an yudayya man yahud, ya ishe ɗan adam laifi ya tozarta wanda yake ɗaukan nauyinsa. Haka zalika in kai iyalin nan za ka sami ‘ya’ya, wanda ‘ya’yan nan idan ka kyautata tarbiyyarsu da kula da su maɓuɓɓugar alhairinka ne da ƙarfinka, tunda Allah ya gaya ma al'ummomi ya ƙarfafa su da dukiya da ‘ya’ya. Saboda haka ‘ya’ya albarka ne, amma sai idan ka kula da su kai musu tarbiyyar da ta kamata. Saboda yaro idan mutum ya yi masa tarbiyya wadda ta kamata, dukkan wani aikin alhairi da ya yi yana cikin mizaninsa. Duk sallar da ya yi, da duk alwalar da ya yi, da duk sadakar da ya yi, da duk zikirin da ya yi, da duk da'ar da ya yi ga iyayensa, da duk kyautar da duk wani aiki da ya yi, gabaki ɗaya aikin yaro, aikin ɗa yana tarbiyyar mahaifinsa. Saboda haka dama ce in Allah ya baka zuriya ya zamanto cewa hatta bayan mutuwarka za ka zamanto a tarbiyyar
za ka ga aikin ka yana gudana shi saka wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Abi Huraira idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salat idan dan adam ya mutu ayyukan sa sun yanke sai ta hanya uku ilimi da ake amfana da shi da sadaka mai gudana da kuma da salihi da yake masa addu'a domin shi kansa da salihi ayyukan sa zai zama to a cikin mizanin ka in ya samu da shi ma saboda salahar sa ya kyauta da ta tarbiyar ayyukan sa yana sahifar dan naka to kuma shi dan naka tunda sahifar sa tana cikin naka kaga haka zai ta alheri da kake ya daga gare ka daga farkon abin da kai hatta ka taba kunnan ka yasa wato Allah ta'ala yake kiyaye alƙawarin sa tare da wanda ya zama tona kirki ya tarbiyanci ƴaƴanta a cikin tafsirin suratul kahf na dan wa amma aljidar fa kana li gulamaini yatimain fi almadina wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahumā wa yastakhrija kanzahumā raḥmatan min rabbika yace bangon nan wanda annabi Khidr ya miƙar da shi bai karɓi lada ba yace na waɗansu yara ne marayu a cikin garin kuma a ƙarƙashin a ƙasan wannan bangon akwai dukiya ta wanda idan garin ya faɗi dukiyar za ta bayyana a sashi sai ubangijinka ya so kuma babansu ya kasance sali sai ubangijinka ya so su kai munzalin ƙarfinsu domin su fitar da dukiyar su ke amfani da ita Allah ya tsare dukiyar su ba tare da cewar wani majibinci wani wakili wani wakili ya tabbata a gare su ba Allah ya turo annabin Allah ya tsare dukiyar ta su to malaman tafsiri suka ce wajen wa kana abuhuma baban nasu salihi ne ba babansu mahaifi ba ne kakansu ne na hudu amma Allah ya tsare salaharsa ya ce wa kana abuhuma saliha ya kasance mutumin kirki ne Allah ya tsare kirkinsa ya tsare zuriyarsa wadda take hatta kai ta taba kunnanta to kaga kenan wannan abinda zai sanya ka samu wannan ai kaga abinda zai amfane ka ihrim ala ma yanfa'u kai kokarin abinda zai amfane ka to wannan duk yana daga cikin abubuwan da suke sanya lallai kai tattali kai tanadin abinda yake zai amfane ka domin wanda yake ba shi da halin da zai dauki nauyin iyali in yayi aure zai tozarta su wannan aure a haƙƙinsa ya zama to haramun kamar yadda su alƙadi ya ke bayani wajen kashe-kashen waɗanda za su yi aure shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matamari man istata'a minkum alba'a alba'a shine kudura iko akan ɗaukar nauyin iyali to ko dan wannan ma mutum kai kokarin ka nema abin da za ka amfana da shi ko dan wannan a ce ka samu dukiyar da za ka yi aure ka kula da iyali ka hayayyafa yaranka su zamanto ko da bayan mutuwarka ba ka san ko za ka yi tsawon rai ba bayan mutuwarka su zamanto suna kan sahifar kyawawan aikinka kuma ya zamanto ambatanka da alkhairinka ya shuɗe hatta a cikin wato jil ba'da jil tsara bayan tsara to wannan shine zai sa ka zabura akan neman wato abin da zai amfane ka to kuma abin da zai amfane ka alba'a dinnan shine wato ita ce dukiya shari'a tana ganin ta a matsayin ni'ima shari'a musulunci yana ganin dukiya mallakar ta a matsayin ni'ima ce ba ka ganin ta a matsayin bala'i ba kamar ɗan hindus ba ɗan hindu da suke yin da suke so wato da suke yafa mayafin talauci suke cewa idan kaga talauci ya zo ka rungume shi idan kaga arziki da dukiya ta zo ka gudu ka tsere daga gare shi domin masifa ce addinin musulunci ba haka ya nuna mana ba addinin musulunci cewa ya talauci abin alimutsari daga gare shi cikin addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana safe da yamma za mu ce allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr wa a'udhu bika min adhab al-qabr Allah ina neman tsarinka daga kafirci da talauci kuma ina neman tsarinka daga azabar kabari kaga ya hada kafirci tare da talauci don nuna wato illar da ke cikin talauci. Kuma bayan wannan kuma sai yayi yana daga cikin kuma addu'ar da ya koya mana, kamar da hadisin Ummu Salama yana yi, kuma ya koya mata, ya koya ma sauran musulmi. Bayan yayi sallar asuba yana cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allah ina roƙonka ilimi mai amfani da arziki na halal da aiki kakkyawa wanda kake karɓarsa. Kaga kullun da sau uku Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayan sallar asuba, farkon rana bayan sallar asuba, yana roƙon Allah arziki mai yalwa. Kuma Allah madaukakin sarki ya nuna kan cewa falala ce, yace wallahi faddala ba'dakum ala ba'd fil rizq. Allah ya fifita sashen ku akan sashi a cikin arziki, saboda haka abun falala ne da yake zuwa daga Allah. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni'mal malu salih lir rajul salih, ma dalla da dukiya kyakkyawa ta halal ga mutum wanda yake salihin mutum. Duk waɗannan sune za su nuna maka cewar wani yana da cikin abin da zai amfani ka. Kuma shi yasa ma tsara dukiya wanda ya hada neman ta da killata ta da kare ta ya zama tana daga cikin daruriyat guda biyar na addinin musulunci, abubuwan da dole a sani su: addini, rayuwa, hankali, mutunci da dukiya. Larura ne a cikin shari'a, a cikin tana daga cikin abin da ake cewa al-maqasidush shari'a, maqasidush shari'a, manufa ta shari'a ita ce maslaha wadda take gaba da kowace maslaha. To kuma shi yasa kun ga tarbiyyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sahabbai shine su tashi su nema. Idan ya kwadaitar ayi sadaka, in ya kwadaitar ayi sadaka, ba irin mu ne ba su ce to in aka yi sadaka to ana maganar su wani rabin fa kenan ba, ana maganar su liman fa kenan. Kai kana ganin wai kai baka da shi, ba kai ake nema ba. In aka ce ayi sadaka wanda ba shi da shi sai ya tashi ya dauki igiya ya je ya kwaso karmami daga waje, daga daji, ya zo ya sayar da shi domin shi ma ya sadaka, domin ya sadaka ba domin ya samu abin da zai ci ba ma ba, kawai domin ya sadaka dan shi ma falalar yana so. Amma mu ko yanzu ana maganar sadaka, ana maganar ayi wakati, ana maganar abin da sai an yi sai da kudi ake da ta'a, wannan ayin ahlul dusuri ne, zahaba ahlul dusuri bil ujur. Ba shi ne tarbiyyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ba, tarbiyyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana shine yayi masahabbai shine tashi su nema. Yace ya kuma nuna musu, yace musu al-yadul ulya khairun min al-yadus sufla, hannun da yake sama yafi hannun da yake ƙasa. Yace al-yadul ulya hiya al-mu'tiya wal yadus sufla hiya al-mu'ta, hannun da yake sama hiya al-mu'tiya, a wata riwaya ma yake hiya al-mumtiya ita ce mai bayarwa, wal yadus sufla hiya al-munta ta ƙasa kuma ita ce wanda ake bama wanda zai haka ya miƙa hannu mai tambaya mai bara. Kuma yana daga cikin wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wato ya nuna mana hadarin da ke cikin bara dan ya rufe wannan kofar a gare mu. Yace abubuwa guda hudu ina rantsewa da Allah akan su, kuma ku haddace su, kiyaye su daga gare ni. Yace babu wani Allah bai kara ma mutum komai ba da yin afuwa face izza. In dai kai afuwa to Allah zai kara maka izza. Kuma wanda duk ya kaskantar da kansa ga Allah to Allah zai ɗaukaka shi, wanda duk ya yi tawalu Allah zai ɗaukaka shi, kuma wanda duk ya buɗe ma kansa ƙofar roƙo da bara Allah zai buɗe masa ƙofar talauci, Allah zai buɗe masa ƙofar talauci. Sannan dukiya ba ta taɓa tawaya ba saboda sadaka, a ce wannan yana da kuɗi saboda yawan sadaka ya tsaya ce wannan ba zai yi ba. Sadaka ba ta kawo siya, ba ta kawo ƙarewar dukiya. Abubuwa guda hudu haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, yace ina rantsewa a kansu. To kun gani ya wannan waɗannan abubuwan sa daga cikin sunnar Allah, sunnonin Allah ne, al'adar Allah ne. Yawancin wannan kun ga akwai na mu'amalar ka da mutane, sau da yawa mutane suna ganin yawan haƙuri da yau ai maka kai afuwa, ai maka ka kau da kai, wannan wai shine zai sa a fi tattaka ka. Dole sai ka nuna mutum kan cewa kai ma fa bakin lema ne, in aka taba ka kai ma bakin lema ne. To wannan kuwa shine zai sanya ka zama tokin nan, domin in kai afuwa Allah zai ƙara maka izza. Me ce ce izza? Izza shine zama to Allah ya zama to buwaya, ka buwaya. To da ka maganin kada a rinka taba ka a mayar da kai kyallan shine kai afuwa, sai Allah ya ƙara maka izza, sai zama to ka zama to ka samu kariya da buwaya. Sannan kuma in dai zaka, in dai kana, in dai kokari kake yi ka ce wai kai sai ka fi kowa, kai sai an ji ka, to nan ba zai kai ka ko ina ba. Amma ka kaskantar da kai, kai ba kowa bane, sai Allah ya ɗaukaka ka. Ibn Daqiq al-Eid, wanda daga cikin manyan malaman musulunci, yana fatawa a mazhabin Malikiya da mazhabin Shafi'iyya, ko malamin hadisi ne, yana cewa wallahi ban taɓa zuwa wani majalisi ba da na so a ce na zamanto na yi fice, kowa ni yake faɗa, kowa ni yake ambata, saboda na faɗi wata hikima, sai Allah ya kaskantar da ni. Ban taɓa zuwa majalisi ba da ba na so ma a sauko ni wane ne, na ɓoye kaina, sai Allah ya ɗaukaka ni. Haka yace wannan, ko kun ga wannan tasdiqan ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. To sannan kuma wannan cewar wanda ya buɗe ma kansa kofar roƙo, Allah zai buɗe masa kofar talauci. Shi yasa waɗansu da suka zo suka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam dukiya, ya ba su, yace wannan dukiyar da kuke gani daddaɗa ce, ana son ta amma fitina ce. Sannan yace roƙo da bara, wato tambayar kuɗi daga wajen sa ma take nan, shi Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shugaba na musulmi yace baya halatta sai ga ɗaya mutum uku. Mutumin da aka yi rigima ya ɗauki nauyin cewar shi zai ɗauki nauyin ya yi maganin wannan rigimar, zai biya. Alal misali bashi ne ya sa ake ta rigima, ka ce to bashi ni yana kaina zan biya, sai ya kasa. To wannan ya halatta ya nema, ya roƙa a bashi domin ya biya wannan haƙƙi. Shi ne wanda ya ɗauki al'amala. Da mutumin da masifa ta zo ta same shi, ta tafiyar da dukiyarsa, gobara ta same shi, ɓarayi, ko aka yi masa fashi, ko karyewar arziki, ya yi abin nan, motarsa ta taho da kaya, sai hatsari, bai yi inshora ta musulunci ba, ya zamanto wannan masifa ta haɗe da dukiyarsa, wannan ya halatta ya tambaya, ya roƙa. Da mutumin da rashi talauci ya same shi, har aka samu mutum biyu masu hankali daga cikin ƴan uwansa, danginsa, suka tashi suka ce kai wani fa haƙiƙa talauci da matsi ya ishe ya same shi, to wannan ya halatta gare shi ya yi tambaya har sai ya samu kafafan min al'aji, abinda yake zai iya wadatar da shi a cikin rayuwarsa. Yake cewa amma in ban da waɗannan, duk wanda ya zo ya yi tambaya fa suhtun, haram ce nake yankawa ina bashi, haram ce wanda yake nan kenan shi fa kenan fa. Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yace duk wanda ya tambayi shugaba na musulmi, to bai zamanto waɗanda suke lallaciya, wanda suke naci a cikin bara ba, baya cikin su. An halatta wa mutum saboda dukiyar al'umma ce ka tambayi shugaba, to amma shi ma aka kayyade daga halayen da ake ciki. to idan wannan shine halin bara da roƙo kiyaya za a yi mutum ba za ka tashi ka nema ba za ka zauna ne ya zama dukan cewa kullum kana cin suhuti kana bara ka ce ta yi dai kai ka ce alabaku musamu kanan za ka samu bayan wannan ɗabi'ar alabaku musamu in buɗe makanka ƙofar talauci sannan kuma suhuti ne ake bata haramci dukkan naman da ya turo daga dukiyar haram annabi sallallahu alaihi wasallam yace annaru auladi dukkan da wuta ita ce cikin kanta a gare shi kuma wato illar tambaya akwai wata kissa da wani mutumin Yemen ya taba bani labari to akwai wani mutum a Najd a cikin kasar a can Riyadh babban birnin Saudi Arabia wata rigima ta hada su da waɗansu ya hada har kisan kai ya nemi a yafe masa kar a yi kisasi sai suka ce su 'yan uwan wanda aka kashe suka ce za su yafe masa amma abinda kawai suke so sharaɗi ɗaya ne ranar juma'a ya zo ƙofar masallaci ya cire wannan mayafin wannan kitsal ɗin wannan shimar rawani da ke shafawa putra ya cire shi ya tsaya a ƙofar masallaci ya yi bara ya miƙa hannunsa cewa a bashi abinda suke nema kenan mutumin nan da ya yi wannan juma'ar ya yi wannan aikin shikenan ya koma mabaraci wannan abin da ya yi na wannan ranar ya koma mabaraci saboda mugunta ta balaraban daji muguntar da suke masa kenan saboda ba za su iya yafewa ba amma bari su yi masa abin da yake wulaƙanci zai same shi daga shi har zuriyarsa sun san in ya fara ba zai jina ba to shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rufe mai wannan kofa kuma shari'ar musulunci sai ta zo mana da hanyar da za mu samu hanyar da za mu samu dukiya wadda take tsarkakakka zaban fiqhu sun nuna cewar dukiya ana mallakarta ta hanyoyi daban-daban akwai daga cikin hanyoyin da suke faɗa akwai na farko dai hanyar gado dukiyar da ka samu gado halal malak sun kace sai dai abinda ya zamanto dukiyar wani ce wanda yake tana cikin kudin wanda ya bayar da gado din kamar dukiyar marayu ce a hannunka ko dukiyar al'umma ce wanda yake kasanta mutum ne ya je ya kwaci wani du'a a addinin wani fili ko kuma kai ka san akwai wani kudi da aka yi budget dinka maimakon ya tafi ya sa shi a cikin aljihunsa wanda yake ayyananne ne in ka ayyana wanda aka ayyana to magada bai halatta shi ba kamar idan kwace ne mutum an ba shi gidan marayu yana kula da su sai mai da shi naka aka zo aka raba shi a cikin gado to wannan gidan kai magaji da aka baka wannan gidan lalle ka nemi marayan nan kamar yadda bai halatta a gare ka ba amma in ba haka ba wanda yake haramun ne ba muayyani ba to wannan shi hukuncinsa daban amma wanda yake muayyani an ayyana shi na wani ne to ba zai halatta a gare ka ba da gado amma gado yana halatta maka dukiya tunda haram wato baya ƙetare wanda ya yi shi zuwa ga wanda kuma ya samu ya zuwa gare shi ta hanya wanda take ta halal gado daga ciki abinda ake ce ma uqudul tabarru'at abubuwa waɗanda ake yi na tabarru'i shine kyauta mutum ya baka kyauta tsakani da Allah don saboda yana son ka saboda soyayya kana son mutum ka bashi kyauta kana son yarinya kana so ka aure ta ka bata kyauta kana son matarka ka faranta mata ka siyo jankareriyar mota ta danka mata ko ita matarsa ta samu dukiya tana so ka ci da ita tana so ta faranta maka ta siyo jankareriyar mota ta baka ko yana daga cikin tabarru'at sadaka wanda a ba masa a bada sadaka ga wanda ya cancance ta su ne wanda Allah ya ambace su a cikin suratul tauba ko kuma waɗanda yake tambaya ta halatta gare su su nemi sadaka wannan guda uku da muka ambata ko waqafi an yi waqafi kamar alal misali mutum ya gina mutum ya aje dukiya ya ce wannan dukiyar wannan kudin scholarship ne za a rinka bayarwa ga dukkan ɗalibi wanda ya haddace alƙur'ani kuma yake karatun medicine scholarship ne za a bashi ya haddace ƙur'ani kuma yana karatun medicine ko mace ko namiji wannan shine waqafi to wannan halak malak ne ya samu ko wasiya mutum ya yi wasiya cewa bayan mutuwarsa wannan gida nasa a ba ma wani ko kuma a ajiye shi ga dukkan mace wanda take ta zuriyarsa wanda aka sake ta ba ta da inda za ta je ta zauna kamar yadda Zubair ibn al-Awwam ne Zubair ibn al-Awwam a Madina ya gina gida yace duk wata mace ƴarsa ko ƴar ɗansa ko ƴar ƴarsa ma domin wato shine malaman fito har suka faɗi yadda yake za ta iya shigar da mutane ga fitar da waɗansu da irin sigar da ake bi ya ce duk irin duk mace wadda aka sake ta ba ta da inda za ta zauna ko ta zo ta zauna a wannan gidan har sai ta samu wadata wani ya aure ta ta koma gidan wani ko kuma ta samu wani gida nata to sai ta ta wadata da gare shi to wannan haƙi ne na malaka ta wakati kenan akwai kuma dukiya kuma ana samun ta ana mallakar dukiya ta hanyar uqudul muawara wato a kullu muamala ta bani in baka wanda ya hada ciniki ciniki wanda yake babu algus babu cuta babu koya aidi babu riba babu garar a cikin sa babu caca babu cinikin abinda bai halatta ba ko haya ko kodago ko hadaka musharaka ko muzaraba shine ka dauki ka bama wani mutum kudin ka ya rinka juyawa da hanyoyi dai na ciniki wanda suka ru daga cikin hanyoyin mallaka akwai kuma wato sabuqul yad abinda malamai suke ce ma hannun ka ya riga zuwa ga abu abinda Allah madaukakin sarki ya bayar da dama ga kowa ya neme shi kamar farauta ka je kai farauta ko neman ma'adanai neman kuza neman dinari wanda duk ya sa a ƙarfinsa ya yi aiki ya samu wannan yana daga cikin hanya ta halal da zai samu dukiya ko su mutum ya je ya ɗauki koma a abinda komi ya je ya nemi ya je ya kama kifi ko ya shiga cikin jirgin ruwa ko kwale-kwale kun sai yanzu su ɗin ma fa ya kai ya fi ƙarfin kwale-kwale manya-manyan jiragen ruwa ake zuwa cikin teku ba cikin kogi ba domin kama kifi sana'a ce yana daga cikin wannan wanda ake ce ma ihya'ul mawat ƙasa wadda take ba za a iya amfani da ita ba kuma tana nesa daga inda ake zaune wanda ya je ya killata ta ya gyara ta ya mai da ita yadda za a amfana da ita to ta tabbata a gare shi sai dai munar saboda ka'idar yanzu land use act da aka kawo land use act ga chairman dan uwana yayi commissioner na siyasa ya ga inda aka sanya da baibayi akwai da baibayi yanzu amma asali tsarin musulunci ya zo da wannan kuma wannan shine abin da yasa daular Andalus ta samu wadata da yafi karfin wadatar sauran kasashen turai domin sauran kasashen turai an kasa fitar da albarkar kasa saboda tsarin abin da ake da shi na feudalism cewa waɗansu gidaje na wato masu hannu masu alaƙa da sarki su ne kaɗai za su iya mallakar ƙasa kowa sai dai ya zamanto ma'aikaci a ƙarƙashin ƙasar bawa, abu da kuma mallaka ba, masu mallaka tsiraru ne kaɗai, saboda haka ga ƙasar nan birjik amma ba wanda zai iya aiki a ita. Suka musulmi da suka zo Andalus suka zo da wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, man ahya ardan qad umitat fa hiya lahu, duk wanda ya rayar da ƙasar da take matatta to ta tabbata a gare shi. Sai suka wato aka shiga Andalus aka rinka wato a kafa gonannaki da lambuna, kafin ka ce meye Andalus ta zamanto ana ce mata wato lu'ulu'un duniya, lu'ulu'un duniya haka wata ba baturiya yar Germany nan wadda take a irin fadar coci din da take fada haka ta sifanta Cordoba babban birnin Andalus lu'ulu'un duniya. Saboda ne, saboda hanyoyin arziki da musulunci ya zo da shi an buɗe su an yi aiki da shi. To kuma yanzu yana daga cikin wannan irin hanyoyi da suka zo na zamani ta hanyar basira ta kwamfuta, ka je ka samu intellectual property right, ka fitar da wani app wanda mutane za su amfana da shi kana samun dukiya, wannan kuɗinka ne halal balad. Ko ka je ka fitar da wani program na kwamfuta da irin ilimin da ka samu da basirarka, maimakon ka tsaya ka rike waya kai ta shiga website kana kalle-kalle kana jin waka kana kallon abin da kana baka data akan aikin banza, ba wa'azi kake ji ba, ba karatu kake ji ba, sai dai ɓata lokaci ka yi amfani da data ɗin domin ka rinka tunanin samun wata basira da za ta ƙirƙiro wani abu, ko irin abin da ake ce ma tanqib wato ma'adananci, neman bitcoin, wannan dukiyar bit, wannan ɗan sabon kuɗin da ya zo bitcoin ka san shi ma nemansa kamar nau'i ne na neman ma'adani, ka je ka shiga cikin kwamfuta ka yi ka ga yadda za ka yi amfani da fikirar blockchain har ka samu ya zamanto ka yi injazin wani aiki, kana yin injazin wannan aikin shi kenan za a ba ka bitcoin. Da haka kuma sai ka samu kuɗi kamar wanda yake ya shiga ne ya je yana ta haka yana neman zinari sai ya same shi, to wannan duk hanyoyi ne da neman dukiya, duk hanyoyi ne da neman dukiya. Akwai wanda ake yi da kuɗi, da kuɗi ka nemi kuɗi, akwai wanda ake da ƙarfin jiki. An tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul kasbi atyab, wani aiki wata hanya wata dukiya ce wanda ake samu da ta kowace tsarki da halalci, yace amalul rajuli min biyadi wa kullu bai'in mabrur, mutum yayi aiki da hannunsa yayi sana'a da hannunsa da kuma dukkan wani aiki dukkan ciniki wanda yake nagartacce, ciniki nagartacce shine cinikin da babu albus a ciki, babu saban Allah a ciki, babu tsarantuwar ƙarya. Aikin mutum ko da hannunsa shine abinda mutum zai samu yayi sana'a. Yanzu kun san a Europe economy din da komai karfi shine economy din Germany, kasar Germany economy din ya fi kowanne karfi a cikin kasashen Europe. Germany su suka fi kowace kasa a Europe fitar da kayayyakin da ake kerawa da ake sana'antu, hatta motocinsu wajen inganci kusan babu kamar su, su suke martandi, su suke opel, su suke Volkswagen, gasirar dai. To tsarin karatun Germany ba da yadda za a yi ke karatu ba ta da sana'ar hannu. Waɗanda idan mutum ya gama secondary school kashi ɗaya cikin uku suna tafiya vocational, kashi biyu cikin uku tsari ne wanda suke kirta dual, wato dual tech haka suke ce mata, kwana biyu za ka yi a aji, kwana biyu za ka yi a aji, kwana uku kana masana'anta, kwana uku kana masana'anta. Masana'antun su ga sunan, akwai wanda yake zai je Siemens, wanda je kamfanin Mercedes, haka da haka har za ka yi shekara hudu ka gama karatunka na digiri, sai ya zama dukan cewar ka samu sana'a kuma ka samu kwali. Ba a baka kwali kana ta yawo kullum da fayil kana yaɗa CV ka kai bibi nan ka kai bibi can ba ka da sana'a da zaki ba za ka bar mutum ya zauna ba shi da sana'a ba tsarin ilimin zamani ke nan to kuma kun ga abu ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 1440 aka tambaye shi ya gaya mana cewa wani hanyar samu ne ya fi sarki ya ce aikin mutum da hannunsa kuma ya faɗa a wani hadisin ya ce ma akala ibnu adam fa amana khairan min amali yadi wa kana nabiyullahi daud ya'kul min amali yadi mutum bai taɓa cin abinci da ya fi sarki ba irin abincin da ya yi da ya samu daga abin da hannunsa ya ƙera ya sana'anta annabin Allah Dawud ya kasance yana ci daga abin da ya yi da hannunsa domin annabin Allah Dawud maƙeri ne Allah ya hore masa ƙarfi yana lallaukwata shi ya lallaukwata shi har yayi silke da shi da shi yake sayarwa ya ci mu mun taso mun ga malamai a nan ana karatu limamin Kano malam Talhaji ina yaro nakan je soransu a nan Janeji soran da ake karatu za ka ga ana karatu din ga masu tinkin wando mai kamun kafa suna yi ga masu ga masu yin daren kirtani ana yin karatu din kuma ji suke yi wani ma shi yake bada karatu kamar limamin Kano malam Mansur da yake tsinki din ana karatu yana lele haka yake tsintawa ana kuma ɗaukar karatu a wajen sa kuma wanda suke zuwa karatun mu na Buhari ai suna gani muna haduwa da su manyan malaman ga Abu Salih Sammal Sayyad Abu Salih Zakwan Maimai akwai Khalid Al-Hadda Baduku akwai As-Sahan Menika Gari Menika Hati akwai Al-Bazzar wato wanda yake a Sayo Tufafi mai ma ake ce masa da Hausa irin mai kiri sai dan kiri san kiri ne shi kuma wannan fa shi yake zama cewa shi ne lakabun kuma wani abin ba a bar wai ba wai kawai maza ba hatta mata ba a bar su a baya ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Hafsa wajen Ansar ya ce a koya mata ruqiyatun namla jima mata kwalliya a koya mata yadda za ta riƙe ma mata kwalliya yanzu ba shi ne ake yi ba masu me ake ce musu masu foundation masu yi ma'amariya kwalliya masu na yawa make-up artist shi yasa za ka samu mata akwai mata da suka tara dukiya har sun fi mazansu domin ita mace dukiyarta za ta ta sarrufi a cikinta na mijinta bai kai hana ta ba malikiya ne ma kawai suke cewa in za ta yi kyauta da dukiyarta sama da kashi to in dai ya wuce sama da kashi ɗaya cikin uku ne ta nemi izinin mijinta amma sauran malamai sun ce babu wani kaidi amma kai saya ta sayar babu wanda ya kai hana ta la mijinta wala mahaifinta tana da cikakken ƴanci da dukiyarta shi yasa kuma aka same su suna da dukiyar da wato abinda suke yi ba kaɗan ba ne Zainab matar Abdullahi bin Mas'ud ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulallah ni ina da dukiya mijina Abdullahi bin Mas'ud abin hannunsa ɗan kaɗan ne ba shi da abin da zai ci zan iya ba shi daga cikin zakka inda fitar da zakkar dukiya ta zan iya ba shi daga cikin zakka ya ce hiyar sadaqatul wasila ya ce zakka ce da sada zumunci double reward lada biyu ladan sadaka ladan fitar da zakka da kuma ladan kyautata ma miji ladan sada zumunci domin sada zumunci ne mai kyautata ma miji ba to kaga in da ba su tashi sun nema ba sai za a yi har su samu wannan saboda haka hatta mata ba a ce sun su zauna sai dai a basu ba Furaya bint Malik ƴar uwar Abu Sa'id al-Khudri mijinta ya rasu tana ta kaba ta kaba wata hudu da kwana goma lokaci ne mai tsawo tana da lambu na dabino lokacin girbi yayi ba wanda zai mata girbin dabino in ta bar shi kike za ta bata sai kawai ta fita ta je ta kama girbe dabinanta ta kama girbe dabinanta da sai haka sai yan uwan mijinta sai suka je suka kai ta kara wajen an sai suka zo suka same ta suka ce kina ta kaba kina fita kina zuwa cikin lambu wallahi ban yadda ba za mu gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta ce ita ta riga su ta je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ina da lambuna na dabino kuma ina cikin ta kaba kuma ba ni da wanda zai kula mun na fito ina girbewa don kada ya baci yan uwan mijina sun ce wai ina ta kaba ina fita za su kawo karata wajen ka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ki je killace dukiya je ki killace dukiya saboda haka wannan ya nuna kan cewar tarbiyyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana mu al'umma shine mu tashi mu nemi abin da zai amfane mu to a cikin wannan dole mutum ka dogara ga Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wasta'in billah ka nemi taimakon Allah ka nemi taimakon Allah ka'idar tawakkali kenan tawakkali dan ya hana ka dogaro ga kanka ka dauka kai kai ko iyawar ka ce domin Allah madaukakin sarki ya bayyana mana halin mutum wanda yake kafiri da idan ya samu dukiya sai ya ce inna ma uti kamar yadda qaruna yake ce inna ma utituhu ala ilmin indi dukiya wato ilimi ne da nake da shi shine ya bani wannan dukiya dan saboda kada kai fariya kada kai alfani wato aka sa dole mu nemi taimakon Allah mu dogara ga Allah mu san cewa Allah shine ne Allah shine mai azurtawa Allah shine mai shimfiɗa arziki ga wanda yake kuma shine mai saurawa saboda haka idan ka tashi kana ganin wannan abu shi zai kawo maka arziki to ka dogara ga Allah kuma kada ka ce dogaro ga Allah shine kawai ka ce kai ba za ka tashi kai kokari ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kowa sanin Allah amma da ya tashi zai tafi Makka a zai tafi Madina ya hijira sai da ya tanadi sai da ya sa aka shirya masa taguwa da tasar ta sai na Abu Bakar taguwar nan aka sila aka fitar da taguwar nan wajen garin Makka inda ba za a sani ba ma ya haɗu da taguwar a can hanya kuma ya ɗauki hanya ba hanyar da aka saba bi ba duk wannan ɗaukan matakai ne wanda suke ƙoƙari ne akan abin da zai amfani mutum amma madogararsa Allah jalla wa'ala to haka ya kamata ne dan haka ɗan uwa mu tashi mu san cewar kar nema da rani shi yana ɗaya daga cikin yana daga cikin maddarin ƙarfinmu kuma mumini ka zaman toka ƙarfa ya fi soyuwa a wajen Allah kuma ka fi alheri ka fi matsayi a wajen Allah bisa wanda yake mai rauni akwai hanyoyi da dama wanda yanzu hukuma ta buɗe su domin samun ma mutane yadda za su samu sana'a yadda za su samu jari sai dai illar da yawa daga ciki an gina su ne akan kudin riba to ana kokari daidai gwargwado kuma kungiyoyin addini suna kokari a nema a kan cewar dukkan wani tallafi da gwamnati za ta yi wanda zai zo ta hanyar babban bankin Najeriya ko wani ma banki ya zamanto kamar yadda aka yi na riba a yi wanda yake babu riba domin musulmi su samu abin da zai sanya su tsaya da kansu domin in ba haka ba sai dai mu musulmi mu zamanto ba mu karɓi dukiyar ba ba mu samu jari ba an bar jarin a hannun waɗanda ba musulmi ba su su karɓa mu je muna aiki ƙarƙashin su za su kafa masana'antu su za su kafa noma su za su kafa gonaki su za su kafa business iri-iri mu kuma a ƙyale mu da aiki a ƙarƙashin su mu ba za mu iya kafa namu ba saboda ne saboda muna kyamar riba kuma ya cancanta mu kyamar riba dan Allah ya kwashe mata albarka Allah ya kwashe mata albarka yin haqullahu riba wa yurdi sadaqat to kuma abin nan za a iya yi ba tare da riba ba za a iya yi ba tare da riba ba wanda yake su kansu banki za su samu abin da kike nema da sunan abin da kike tsammanin za su samu ta riba zai zo su ta riba halal to kuma masana sun yi ai tsarin yadda zai zo abinda kawai ake bukata a aiwatar da shi saboda haka mu kan mu duk wanda duk suke da sila da wanda aka san suna da alaka da shi babban bankin a sanar da su bukatar musulmi domin addu'a bude waɗannan hanyoyi sannan idan aka samu wanda muna fatan Allah ya ba mu cewa za a samu ba jama'a kada mutum ka je ka dauko irin wannan kuɗi ka ci ka za a kawo an ba ka abinda za ka je ka kafa sana'a sai ka je ka ce za ka sabon aure to da me za ka biya sai ka koma cikin talaucin naka daga baya ka zo kullum ka sallama ka rika jin haushinka eh mana dukiyar ka je ka dauko ka shigo da ita kana murna yanzu kuma lokacin biya ya zo ido ya raina fata in ka kalle ta ka tana cewa da ita ce ka samu wannan sai ka rika jin haushinka shikenan sai ta kara mana mushkilarmu da muke samu na yawan sakatun mace-macen aure mutum ya zamanto kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala ta'addi kai amfani da basira kada ka zama da tsiki ba a ce kada kai aure ba amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mani fa ba'a minkum alba'a ka samu alba'a din kuna ka samu alba'a ka samu ikon rike macen sai kuke ka kara aure saboda idan aka baka irin wannan ka samu irin waɗannan kuɗi wanda zaka gina kanka na sana'a ka so mai gina sana'ar sannan kuma lalle a nemi ilimin tattalin arziki ilimin yadda zaka san yadda zaka yi tanadi da yadda zaka yi tattali da yadda ake mu'amala da fannonin hada-hadar kuɗi na zamani bankuna na musulunci kamfanin inshora na musulunci sayan hannun jari wanda ya dace da shari'ar musulunci dai akwai su wanda ita wannan shi ma wani karatu ne daban in Allah ya yarda yawan rai Allah ya yarda za mu shirya shi ma zan ƙara ba ku wannan Allah madaukakin sarki ya buɗa mana gobobin kwanan nan ba abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muke kuskure Allah ka yafe mana Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu ikon nisanta ta Allah ka sanya mu zaman to jagorori ga masu tsoron Allah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa
Amma kai din da
ya ba ka bani a da kuma 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 zan ba da mutum bakwai amma kuma ba da yin dama da yin kai ko da shi ko da yin dama ko da yin dama a kai ba amma shi ba ko ba da mutum da yi a yi mutum ko da ko za ka yi da a da fara da yin ta farko da zan yi muku shi ne malam ya ce wanda ya karba wanda ya je a tsara dukiya ba shi da ciwo a cikin shi ko sai ka tace Usted dice cómo se dice. Ahora se ve.
Alhamdulillah, والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. Eh wato shi sai nace in Allah ya ba mu yawan rai da kuma iko Allah ya dazamu zo mu sake wata bayani a dazamu zo mu sake wata lekar akan tsarin hada-hadar kudi a mahangar shari'a musulunci wanda shi ne za mu filla-filla na inshorar musulunci amma a takaicen takaice cewa inshorar musulunci shi ne wanda ake ce mata kafu wanda yanzu aka ba da damar a fara irinta akwai kamfanunuka kamar guda hudu duk suna yin ta akwai jari ta kafu akwai annur ta kafu akwai halal takafur akwai salam takafur wanda tsari inshora ne amma wanda yake ya dace da mahangar shari'ar musulunci yanda wannan tsarin yake da yanda yasa aka yi sanya shi dace da musulunci to ba abu ne wanda yake zan iya bayyana shi ba a wannan amma Allah ya ba mu rai da lafiya Allah ya za mu zo mu tsarin hada-hadar kudi a mahangar shari'ar musulunci wanda a lokacin insha Allah zai yi muku amma dai akwai tsarin inshorar musulunci wanda yake take dauke ma mutum wato ake wato hanya ce ta rage radadin asara da kuma rashi ba masifar rashi da za ta iya afkuwa a cikin dukiyar mutum ko saboda hadari ko saboda gobara ko saboda dalilai dai daban-daban shine ake ce mata kafu na
lokaci ko bai babu wala ya ce wata gowa ana so gori da dai mai da bai ne ka ya ne ka mata ce ka amma da zaro
wato akwai abubuwa na ta yadda sifar abinda ya danganci tufafi yake abu ne wanda yake yana canzawa da wuri yana canzawa da zamani yana canzawa da hali to amma akwai abubuwa na shari'a wanda su ne duk wani abu wanda ya zo duk wani abu wanda zamani ya kawo sai a sake a wannan ma'auni na shari'a idan shi ma'auni shari'a kamar rariya ce in aka zuba shi a cikin rariyar to abinda ya shiga ta ƙasa ya fito lafiya lau ga wannan gari wanda kuwa ya zama zo tsaki sai a yi watsi da shi saboda haka a cikin tsarin wato a irin kwalliya da ake yi wannan makeup to akwai abubuwa na musulunci wanda yake dole a kula da shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ci ne mai misalin da gashi da gashi da wanda ba za ta ba alwasila wal mutawsila da mai gyaran gira da tsayar da ta'adkita don ta kyau ta kama fansa da mai fiƙe haƙora da mai shirya da mai karfi da ake ce mara da wata ya
an gane tatuwa ya ko zane shashawa wanda da ake yi shashawa haka dalika da abin da ke cutar da mutum ko ya san yaki ya kasa ba da farilla duka ma foundation da ake lafta kasar da yadda ake lafta foundation kuma suwar da ke sa wasu sai in suka tashi fitar da shi daga fuskar ba karamin wanki za a yi ba da wannan foundation din za a iya alwala in alwala ta kare kuma ga shi wani lokacin aka sa shi za a sa shi tun kafin sallar la'asar kuma aka sa shi in alwala ta kare ba za a iya sallar la'asar don kuwa an yi alwalar ba da sana ma ai aka yi wannan kwalliyar ba a zuwa ruwa ka gani an yi tsari an yi tsari sallah ko kuma daga cikin kwalliyar da aka yi irin kwalliyar sanya jamfar shaɗin nan ga mace wadda take za ta buƙaci ta yi sallah ta yi alwala kuma shi jamfar shaɗin nan ba zai har yana hana ruwa shi taɓa wata ko kuma nau'i na wani gyaran jiki wanda zai hana ruwa ya taɓa fata wanda duk zai hana sallah a zai hana wanka zai hana alwala to duk irin wannan su ne rariyar da wadda za ta yi irin wannan make up ɗin yanzu da ta samu wannan a sai ta je kuma ta samu kuzarin ilimin fiqh na yadda adabin libas don wannan yana da cikin abubuwan da ke zuwa cikin adabin libas abinda ima abinda ibnu hadizai ya faɗa a karshen misal a cikin kitabul jami' sai ta duba ta ganin abubuwan da aka kai kwalliya wanda za ka yi da wanda ba a yi to na kaji wanda za ka yi wa amarya da za ka yi ciki ta ba ta wannan kwalliya ita ba ta wannan kwalliya ita ba ta wannan kwalliya ta shari'a kwalliya mai tsafta kwalliya ta sunna ya yi wani ne ya kai wani mutar ya ba na ji na kyau da mita ne ka daga mita to wato kuma tana son abin da suka rawa sai waye kuma to ya ba wato ni da gidan sai dai
da gidan da kuke
na
yake amma kita kuma
dubu goma a ji dubu goma za ka ba shi 300 ya yi a duk tafi a cikin gaba daya to wannan shi ne kudin riba a tambayar shi ne mutum ne ya ba ka bashi kamar ya ce ya ba ka bashi 100,000 sai ce amma da sharafi a cikin kowace 100,000 duk tafi za a kawo masa naira 300 sannan kuma a wato kenan duk sati za ka ba shi jera da dubu kenan ko sannan kuma daga baya kuma ka zo ka ba shi kuɗin saboda haka idan ka ɗauki sati ɗaya za ka ba shi dubu in ka sati biyar ka dubu ɗari ɗin in ka ɗauki sati ɗaya sai ka ƙara dubu in ka ɗauki sati biyu sai ka ƙara 6,000 in ka ɗauki sati uku sai ka ƙara 5,000 to wannan shi ne ainihin riba a ba'afan muza'afa ninkin ba ninkin shine ainihin ribar da Allah da manzonsa suka haramta kuma Allah ya ce in ba ku daina ba ku sani ina sanar da ku da yaƙi daga Allah da manzonsa ta daga cikin sabu al-mujiba wannan haramun ne da ba mu san wannan ba yawanci iyamare ne suke amma yanzu ya silalo ya shigo cikin masu hannun da shuni din mu suna yin wannan idan har kana da kuɗi kana so ka amfana da kuɗin maimakon ka ba ma ɗan uwanka bashi ka rinka shan jininsa ta wannan hanyar ka ba shi ku yi yarjejeniyar ya juya ya zama tukun raba riba to amma yawanci abinda yake sa mutane suke ƙin yin haka saboda rashin amana kun ga manyan malamanmu da haka suke imamul bukhari yana da dukiya bai taɓa sana'a ba amma yana da dukiya idan ya je gari ya je riwayar hadisi ko neman ilimin hadisi sai ya tambaya ya ce wani kasuwanci ne ya fi riba a wannan garin
in aka gaya mata sai ta a cikin ɗan kasuwar wanne ne ya fi amana sai a gaya mata to sai ya ɗauki dukiyar ya ba shi ya ce ga dukiya ta rinka juya mu abinda duk aka samu wurin karabar riba ki yarjejeniya idan ya kusan tafiya sai ya sanar da shi cewa to na kusan tafiya saboda ina buƙatar uwar kuɗina a yi lissafi saboda haka sai a yi lissafi abinda aka ba shi na riba abinda ya saura in yana da saura a ba shi sana ɗauko kuɗinsa a ba shi ya tafi haka yi to amma wannan shi kansa mu'amala ce da aka gina ta akan aminci da amana to idan amana ta yi rauni a cikin al'umma irin waɗannan hanyoyin ba za su yi sai ya zamanto hanyar halal ta ta'azzara hanyar haram ga ta nan ko ta ina to wannan shi ne babban masifa ya zamanto haram ta fi sauƙi bisa halal haram ta fi sauƙi bisa halal kamar yanzu sha'anin yanda aure yake nema ya zama aure yana tsananta amma lalata tana sauƙi wannan shi ne masifa irin wannan idan ta zo wato wannan ita ce babban masifa masifa a cikin addini da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala taj'al musibatan fi dinina kada ka sanya masifar mu ta zama a cikin addinin saboda haka a kula da wannan a nisanci waɗannan hanyoyi kuma irin waɗannan mu'amaloli akwai su dabaru daban-daban wani ma abu wanda ma ya tunatar da ni ma muhimmin abu akwai dabaru daban-daban da ake kawowa ake cin kuɗaɗen mutane ko mutane ake musu alƙawarin za su samu kuɗi nan da network marketing kun ga an yi sweet golden an yi ya sunanta wannan ya galaxy an yi galaxy an zo an yi gb wani ne gbs ina masu cinikin forex ina na nataruru wanda aka yi wanda suka ce wai hannu ma na yi suke mun sharri duk irinsu kuma duk suna amfani da mutane ne da suke wato suke ci da zuci mutum yake ganin cewar ga hanya a ce maka in ka kawo kuɗi duk wata ga abin da za a rinka baka wannan ba zai yi ba a cikin kasuwanci na musamman to a kula da waɗannan hanyoyi kada ku shiga cikin mutum ka tashi ka nemi halal kamar yadda muka ambata ta hanyar ciniki ingantacce wanda babu cuta a cikinsa ko ta hanyar kwadago da amfani da sana'a ka samu halal ɗinka ya fi maka bisa ga waɗannan hanyoyi waɗanda suke za su zo yanzu akwai waɗanda suke masu ƙaramin ƙarfi in ɗan tara dukiyarsu suka je suka sa a cikin wannan al'amari ɗin yanzu an mai da su talakawa fujik a kiyaye waɗannan hanyoyi
kuma shi yasa muke cewa kullum mu nemi masu addini su ci gaba cewa wata ne da shi mu nemi waɗanda muka san cewa su an ce ana za su fara koya ne za su iya karɓar shawarwari da kan zai gaba ko da kuke yin zaɓen nan an gana wani cutar da kuma da kula wata za su haka za a yi tafiya da ya saka ke faɗa ɗin nan su su kuma yin zuwa su kawo wani lokaci da gangan ake zuwa da wannan kudin da rana a siya ma a kafin yadda kan jeka wanda shi ne da gida kan jeka wanda shi kuma wanda shi ne da gida kan jeka so wata wata a samar da mutane na gaske a gwamnatance lokacin zaɓen ku ba wallahi su bilahi haka za a yi kawo su gidi da wani amma kuma a kuka da wasu ma matsayin wannan da wani ma wannan fatan siyasa
na amince da abin da na amince da wannan magana ta wannan rubutun dole wannan abu ne a tunda o tambayar shine wai irin tallafi da gwamnati take bayarwa waɗansu mutane ke ɗauka cewar a wannan kudin in an ci an ji bilis ko ba a biya ba kamar irin wanda aka yi na red and money a ba 10,000 a ce sannan kuma a sake ba da 15,000 ko in ka dawo da 10,000 ne sai a ƙara baka wasu 15,000 in ka dawo da 15,000 sai a ƙara maka 20,000 to kaga wannan ai mutum yana dawowa da shi idan dai ka cika wato duk abin da aka bayar din da sharri in kai dai ka cika sharri in dai sharri'in bai zama duk sharri'in ne da yake haramta halal ba ko yake halalta haram in ba sharri'in riba ba ne ka cika shi in ku sharri'in riba ne ka guje shi amma in sharri'in ne wanda yake ya dace da shari'a na halal a baka ka dawo da shi sannan ka dawo da shi za a ƙara maka in ka sake dawo da wannan a sake ƙara maka kuma kana dawo da shi ana ƙara maka to kaga kenan bashi ne aka baka amma in za a baka ne da zimmar cewar an baka kyauta ne wanda yake ko gwamnati da wuya gaskiya su naka dan dama yawanci irin wannan suna yi ne wanda ya dawo da shi za a taimu kuma wani a bashi haka suke yin sa revolving fund ba san yadda wannan trade money din yake aiki ba ba sai sharaɗin mala na'am to ka gani sun yi wa mutane shi go shi go ba da suke kai dai ka ne in ba su bada hanyar da za a yi ba kai dai ka yi amfani da dukiyar kuna ji ka yi amfani da dukiyar kai amfani da dukiyar wajen kasuwanci don Allah ya baka wadata ya zama dukan cewar ka samu uwar kudin ta dawo kai kanka ka samu jarin da kana yi wannan uwar kudin da aka baka raba wa miskinai za ku ga dama ai dukiyar su ce alaikum salam na'am
ina karanta alqur'ani kamar haka
babu laifi sun bazzara alqur'ani an fito daga imam ahmad ibn hanbal yace babu laifi ba komai duk da yake dai mu ba mu saba da wannan al'adar ba anan mazhaban malik ma dai gaskiya umuman baya daga cikin abin da yake sananne a masabar amma al'adar mutanen gabas ne ɗan pakistan da sauransu suna yi kuma an taɓa tambayar imam ahmad ɗaya daga cikin malaman musulunci ya ce ba komai sumbata wani mutum ya buɗe alƙur'ani ya sumbace shi haka ko kuma in ya gama ya rufe alƙur'ani ya sumbace shi tunda sun ba yana daga cikin alamar nuna soyayya babu kuma alƙur'ani kuma ya cancanta a nuna masa soyayya akan easy buy akan kudin wayar to tambayar da ɗan uwansu yake yi akwai tambayar wayar sayan waya ta hanyar easy buy sun san yadda suke yi a yau easy buy za a sa maka kuɗi ne da wayar za ta yi tsada fiye da in za ka saya kuɗi hannu saboda za ka biya ne a hankali babu laifi ciniki ne babu laifi Allah ya halatta cinikin ajali ya ayyuha alladhina amanu idza ja'antum bidaynin ila ajalin musamman faktubu shine wanda shine asali din wato idan kai ciniki bisa bashi ya zuwa ga ajali abin ambato to a rubuta shi to tunda yana daga cikin rubutun su karbi BBN ɗinka da ID card ɗinka da sauransu duk wani yana babu laifi a ciki ciniki ne ba abin da yake haramun a baka kuɗi a ce ka biya da kaji amma idan sayar maka da abu za a yi idan fil'a idan haja za a sayar maka a dora riba a ce ka biya a hankali wannan babu ne kana zuwa boda ka ciwo alawa ka shigo da ita alawoyi to su alawoyin nan kasam sun hana ni sun hana ke nan ko wallahi a wato aslan abinda zai zamanto dokar kasa ta hana shi to akwai bijirar da dukiya da mutunci da halaka don za su iya za a kwashe maka ya zama su sanadiyar karyar dukiyar ka kuma za a iya ci maka mutunci a ji a tsauri ka duk wannan yana nuna kan cewa to mutum ka nemi hanya wanda take gidishin ka zai tsira dukiyar ka ba ta tsira wannan to wannan idan babu doka da ta hana in babu doka da ta hana da ciniki ne wanda aka hana amma suke muku zalunci suke karɓa to wannan abinda kuke ba su bayan da za ku yi yana daga cikin su sun yi aklul shafa abinda kai ka bayar domin haƙƙin ka ya tsira to kai ya halarta abinda kai ya halarta suka fasawar malamai amma su abinda suka karɓa sun ci haram
Sannan akwai sanarwa ta lakta ta gaba.